sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanye ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 1 ga watan Disamban shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da daftarin kasafin kuɗin shekara ta 2024 da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya gabatarwa majalisar dokoki.
To, talaka dai ya gani a ƙasa. Wai aka cewa kare ana biki a gidanku, ya ce a gani a ƙasa. Ba cire kuɗin ba ne, talaka ya samu wannan impact na wannan Roman demokaratiya ɗin.
Haka ma a Najeriya, masana lamurran siyasa da harkokin diplomasiya na ci gaba da fashin baki akan ƙorafe-ƙorafen da ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa na ƙasar suke gabatarwa ga hukumomin ƙasa da ƙasa game da abubuwan siyasa da ke wakana a ƙasar. A ƙasar Kamaru kuma, wata ƙungiya mai suna PECOM ta shirya wani taron faɗakarwa kan yadda za a yi amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa sana'o'i. Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis, kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin karin wasu Isra'ilawa 10 da ta yi garkuwa da su, da kuma garokin mutum 3 cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na 7. A nasu ɓangaren kuma, ana sa ran Isra'ila za ta saki wasu Falastinawa da ke ɗaure, bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna 15 na wa'adin kwanaki 6 na yarjejeniya 2 da ke shirin ƙarewa. A dab da wa'adin cimma wata sabuwar yarjejeniya, Isra'ila ta amince da ta yin da Hamas ta yi mata na wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su, tare da ƙarin 'yan Isra'ila 'yan asalin ƙasar Rasha da aka sako a ranar Laraba a matsayin wani ɓangare da ƙungiyar ta sako. Bayan haka, Hamas ta ce za ta sako wasu sabbin mutane 10 da aka yi garkuwa da su, da alama sun hada da mata biyan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, waɗanda aka sako a ranar Alhamis ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a birnin zirin Gaza. A wani sako da ta wallafa da harshen Yahudanci a shafinta na X, rundunar sojan Isra'ila ta ce bisa la'akari da masu ƙoƙarin shiga tsakani na ci gaba da shirin sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, da kuma bin ka'idojin yarjejeniyar, za a ci gaba da dakatar da buɗe wuta. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin watannin da suka wuce. Tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha, Kiev da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama, amma yawansu ya ragu a bana, inda rabon da ya yi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Ukraine Dmytro Lubinet ya faɗa a ranar Alhamis cewa musayar ba ta faru ba ne saboda Rasha ba ta son su yi. Lubinet ya ƙara da cewa fursunonin Rasha da aka kama a Ukraine sun ce suna son a yi musayar, amma a ɓangaren Rasha babu wanda yake son ya karɓe su, kamar yadda jami'an Ukraine suka tabbatar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu, bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar 3 ga watan Oktoba, bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da magatakardar alƙalin kotun a shafukan sada zumunta. Saƙon da ya wallafa ya haɗa da zargi mara tushe game da rayuwar magatakardar. Hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'ar da ake yi na ƙarar da Attorney General ta New York Letitia James ta shigar. Ana zargin Trump da ƙara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da ƙullayar jeniyoyi. Sai dai tsohon shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican ya musanta aikata ba daidai ba.
Tunan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan daftarin kasafin kuɗin shekara ta 2024 da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya gabatar a majalisar dokokin ƙasar. Wakilin mu a Maiduguri Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da wannan kasafin kuɗin ne a daidai lokacin da yake cika wata 6 cip-cip a karkawar mulkin shugabancin Najeriya, da kuma kasance karo na farko da gabatar da wannan kasafin kuɗi. Tare da sarma fiye da trillion 27 da kuma kudirin karɓo wasu basussuka don gudanar da ayyuka a tarayyan ƙasa, da har sa wasu 'yan Najeriya suka so mato fa'arar tambaya game da wannan kasafin kuɗi. Wannan har ma suke cewa wannan kasafin kuɗi abu ne mai kyau idan har za a aiwatar da shi kamar yadda aka kasafta, sai dai wani hanzari ba gudu ba, kamar da masu iya magana ke cewa yanda shugaban ya cire tallafin man fetur kof daya da har jefa miliyoyin 'yan Najeriya cikin akuba, alama da makwabtansu, wanda hakan ya sanadiyar tashin kayayyakin masarufi da ma kayayyakin abinci a tarayyan kasar, da ya sanadiyar fitar da mutane cikin hayyacinsu. Sanadiyar tashin wannan kayayyakin abincin da ma kayayyakin masarufi, wanda kula za ka yi safarin kayayyakin abincin ne da kauyuka zuwa birane, sai ka yi amfani da mota mai amfani da iskan gas ko kuma man fetur, wanda dukkaninsu farashinsu ya rubanya fiye da kashi 3. Game da wannan hali dai da 'yan Najeriya suka shiga, ya sa wasu na tofar bakacin bakinsu game da ma dalilin cire tallafin wannan man fetur, da har ma a ce ya an nemo bashi don gudanar da wasu ayyukan, wanda suke gani a cire tallafin wannan man fetur zai iya ba da dama ga shugabannin Najeriya a gudanar da wasu aikace-aikacen ba tare da ciwo bashin ba, game da ake shaidawa 'yan Najeriya kulalen da aka tara a baya. Ga dai abin da wasu ke cewa,
ya maganganun shawo kan matsalolin da ake ciki, to muna fatan Allah sa haka dai, amma don mu kan gaskiya kawai mun zura ido ne mu ga abin da zai biyo ba, dan gaskiya ana wahala.
To akwai batun da ya tabo kaman za a karbo bashi haka nan, kun gamsu da wannan batun?
To shine ke ba mutane tsoro, an ce wancan gwamnatin da ta wuce ta lalata ƙasa ta tara jama'a bashi, to wannan kuma da ta zo gyara ita ma kazalika, sai gashi kuma ita ma tana karban bashi, to ace yasa jama'a basu gane, an ce an cire tallafin man fetur, to an cire tallafin man fetur which means ana tara kuɗi kenan, to har kuɗi na shiga kuma menene na karbo bashi, gaba ɗaya shi yasa kan kowa ya dauri.
To amma kasafin kuɗin nan me talaka yake gani a kasa? Babu wani, ba abin da talaka yake gani a kasa. Talakan Najeriya yana fama da wahala. Wani kasafin kuɗin ma an yi bai sani ba, shi ba tsaro ya samu a kasansu ya zauna ba, shi ba noma ya yi ba, ba tallafi ya samu ba, asibiti in ya je kuɗi yake biya mai yawa, to me budget ta yi mishi? Babu ai.
Mu dai a zahiri muna roƙon Allah, Allah sa kasafin kuɗin da shi shugaban ƙasa ya gabatar, Allah sa ya zama wa ɗan ma talaka alheri, don a gaskiya mun ji kaman an ce trillion 27, to talaka dai ya gani a ƙasa. Wai aka cewa kare ana biki a gidanku, ya ce a gani a ƙasa, ba cire kuɗin ba ne, talaka ya samu wannan impact na wannan Roman demokaratiya ɗin, tallafin da aka ce an cire ɗin ina talaka ya gani? Malam za ka je duk da muna sayan mai, kamar ni mai sanan hannu ne, ina sayan mai lita yanzu 700 ne, to ya kamata mu duba mana maganan karɓo bashin kuɗi ma bai taso ba, a bar mu da wannan abin da muke ji tun da an cire tallafin ɗin, a bar shi kar ma su je su karɓi bashi, su yi wa Allah su yana su duba talakan Najeriya.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da kasafin kuɗin farko da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar gangamayyen majalisun tarayyan Najeriya, da kuma ke zuwa daidai lokacin cikinsa watanni 6 kan karagar mulki. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita Aung San Suu Kyi tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar ƙaramin ɗanta. Ɗan Suu Kyi, Kim Aris, ya shaida wa VOA ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. An kama Suu Kyi mai shekaru 78 a ranar 1 ga watan Fabrairun 2021 bayan da sojoji suka yi watsi da sakamakon zaben da jam'iyyarta ta yi nasara. Juyin mulkin ya gamu da zanga-zanga a fadin kasar da kuma nuna ɓacin rai a fadin duniya. An yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 27 a kan zargin cin hanci da rashawa kan tuhume-tuhume da ake ganin ba su da tushe. Kwanan nan ana hana ta duba lafiyarta saboda matsalancin ciwon haƙori da dadashi wanda yake ba ta wahala wajen cin abinci. A cewar ɗan nata, ya tura mata wata wasiƙa da ƙunshin kayan ba da kulawa tun watanni 2 da suka wuce bayan da ya samu labarin rashin lafiyar mahaifiyarsa, amma har yanzu bai samu tabbacin ko sun kai gare ta ba. Wata 'yar jarida da ta samu lambar yabo wacce ke aiki da kamfanin jaridar South China Morning Post ta bace bayan wata ziyara aiki da ta kai kasar Sina karshen watan Oktoba, kamar yadda kafar yada labarai ta Kyodo News ta kasar Japan ta rawaito a ranar Alhamis, inda ta ambato wasu mutane da ba son ko su waye ba da abin ya shafa. Mini Chan, wadda ke aiko da rahoto kan tsaro da diplomasiya a Sin, an kasa samun ta bayan da ta tafi Beijing don aiko da rahoto kan wani taron tsaro na kwanaki uku da aka yi a Shanshanshi. A tun dai ranar 31 ga watan Oktoba aka kammala taron tsaron na ƙasa da ƙasa na kwanaki uku. Ranar 1 ga watan Nuwamba aka wallafa labari na ƙarshe da can ta rubuta game da martanin da Sin ta mayar kan yakin Isra'ila da Hamas. Jaridar South China Morning Post, wacce ita ce jaridar Hong Kong mafi girma da ake wallafawa da harshen Ingilishi, bata maido da amsar imel na neman bayani da biyo ta aiki mata. Abokan can sun shaida wa gidan jaridar Kyodo News cewa suna fargabin mai yiwuwa hukumomin suna tsare da 'yan jaridar suna gudanar da bincike a kanta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, masharhanta da ke nazari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da kuma harkokin diplomasiya suna ci gaba da fashin baki kan koken da ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa na ƙasar suke gabatarwa ga hukumomin ƙasa da ƙasa game da wasu batutuwan siyasa da ke wakana a ƙasar ta Najeriya da nufin neman ɗauki. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana rahoto akan wannan batu.
Misalin irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe sun haɗa da wasiƙar ƙungiyar Serap mai rajin tabbatar da daidaito da adalci a Najeriya ta ranar 25 ga watan Fabrairun bana ga shugaban Amurka Joe Biden kan neman Amurkan ta hana biza da kuma kwace kadarorin 'yan siyasa masu ɗabi'ar kitsa maguɗin zaɓe da ta da fitina a yayin zaɓukan Najeriya da Najeriya ta yi a bana. Kazalika shi ma tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Osun, barista Kami Ajibola, ya rubuta makamanciyar wannan wasiƙa a ranar 16 ga watan Disamba na shekara ta 2019 ga ƙungiyoyin ECOWAS da EU da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Yana neman su taka wa shugaban Najeriya na wancan lokaci Muhammadu Buhari birki kan zargin rashin mutunta umarnin kotunan ƙasar. Ƙorafi na baya-bayan nan shine wanda reshen jihar Kano na jam'iyyar NNPP ya rubuta wa ƙungiyar EU da gwamnatin Canada da ma Majalisar Ɗinkin Duniya game da dambarwar shari'ar gwamnan Kano da ke gaban kotun kolin Najeriya. Farfesa Kamil Sanafage, masanin kimiyyar siyasa ne da ya kware a fannin diplomasiya, ya fayyace dalilan da ke ƙarfafa gwiwar masu rubuta irin wannan ƙorafi ga hukumomin ƙetare.
Yawanci akan kai musu koke-koke ne da nufin cewa suna da tasiri a siyasar duniya idan har suka sa baki wasu abubuwa. Za ka ga ƙasar da suka sa baki a kanta shugabanni saboda irin alaƙar da ƙasar take da su da wa'annan ƙungiyoyi sukan ji maganarsu. To amma kuma shi wannan ba kasafai yake tasirin da ake zato ba. Dalili ko shi ne cewa su kansu ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa suna shakkar su sa baki a abubuwan cikin gidan wata ƙasa. Don haka idan ba fata ake ba, idan ba matsalar ce ta taɓarɓare ba ya kai ga ko dai haƙƙin ɗan adam ko kuwa cin zarafi ko kuwa a tashi-tashin hankali, to a wannan ne irin wannan ƙungiyoyi har sukan sa baki.
Sai dai galibin marubuta irin waɗannan wasiƙu na ganin mataki ne da ya dace tunda magana ake ta demokradiyya, kuma irin waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi suke tallata demokradiyyar duniya. To amma Dr. Abati Bako mai ilimin falsafar siyasar duniya na cewa
bana zato akwai wata ƙasa da za ta iya wata magana akan abin da ya shafi shari'a ta cikin gida a cikin kowace ƙasa a duniya, saboda kowace ƙasa a duniya tana da tsari na yadda shari'a ta take tafiya. Saboda haka babu wata ƙungiya ko Majalisar Ɗinkin Duniya ko Majalisar Tarayyar Turai ko ta Afirka ko ta Afirka ta Yamma da za su iya wato a tsoma baki a cikin abin da ya shafi shari'a ta cikin gida. Wannan magana ce ta shari'a wanda yake bangaren shari'a na Najeriya ko na kowace ƙasa, su ne kawai suke da iko da hurumi na su yanke hukunci su ce ga abin da za a yi.
Da alama dai bakin masana ya zo wuri guda kan rauni ko rashin tasirin irin waɗannan wasiƙu da aka rubuta ƙungiyoyi da hukumomin ƙetare, saboda babu ma tabbacin suna ba da amsa ga marubuta waɗannan wasiƙu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kina gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai kasar Kamaru, inda wata ƙungiya mai suna PECOM tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta suka shirya wani taron horarwa kan yadda za a yi amfani da fasahar zamani domin bunƙasa sana'o'i. Wakilinmu Muhammadu Rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani.
Mafi yawa daga takardun da hukumomin yankuna na arewacin ƙasar ke tura ma masu ba da kuɗi a ƙasashen ƙetare ba sa cimma manufa, ana watsi da su saboda rashin bin ƙa'ida. Bisa ƙarfin wannan gazawan ne ƙungiyar PECOM tare da goyon bayan abokan haɗin gwiwa suka ga cewa ya zama dole haɗa taron bita domin ƙarfafa harfin fasaha na birni. Hasashen kwamitotin bincike da sauransu ba a kuma bar da ƙwararru da ke sa hannu wajen yin oda ba. Eliza Mboe ba mai horarwa cewa ta yi.
Ba shaka a sakamakon wannan taron bita mahalarta za su ilimintu da hikimomi waɗanda za su taimaka musu domin ƙaddamar da waɗannan takardun yadda ya kamata.
Wannan darussan da mahalarta suka naɗa za su yi amfani da shi domin kyautata aiki.
Lallai ne akwai bambanci tsakanin yanda ake hada takardu na kasuwanci a nan cikin gida da kuma yanda ake hada waɗanda ake tura ma ƙasashen ƙetare. Wannan taron bita da muka halarta ya taimaka mana domin mallaki hikimomi da kuma dabaru da za su taimaka mana wajen wato ƙaddamar da waɗannan takardun ba tare da mun ƙalubalanci matsala
ba. Babban manufar PECOM ita ce ba da gudunmawa ga ci gaba mai jituwa na ƙungiyoyin yanki na yanki bisa tushen haɗin kai na ƙasa, ma'auni tsakanin yankuna da na gundumomi cikin haɗin gwiwa tare da gwamnatoci.
Lallai ne za mu iya cewa bankin PECOM ta ji koken al'umma duban yanda aka yi ta burin ta shiga cikin al'amarin wato tafiyar da hukumomi kuma wato ba tare da gardama ba ta shiga cikin wannan al'amarin. To wannan abu ne wanda mu ba abin da za mu ce sai dai mu miƙa godiyanmu ga shugaban ƙasa Mr. Paul Biya wanda shi ne silan wannan al'amarin.
Ƙungiyar PECOM na bada biliyan 15 na sefa na ayyuka a cikin ƙananan hukumomi. PECOM a matsayinta na bankin ƙananan hukumomin Kamaru ta keɓe kimanin biliyan 3.8 domin ci gaban yankunan Adamawa da Arewa mai nisa. Muhammadu Radu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Masu saurare kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da taron kasashen duniya karkashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya wanda kan hada kan shugabannin kasashen duniya wuri guda da kuma manyan yan kasuwa da masana kimiyya da ma duk wani mai ruwa da tsaki kan al'amuran yanayi wato COP a takaice wanda ake yi a duk shekara. Taron na bana ya kan kama a birnin Dubai a jiya Alhamis. A cewar dan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Saleh Anka, bana dai kasashen Afirka sun je da kwarin gwiwa kuma da alama dai an shiga da kafar dama.
Taron na bana da yake yana da wani sarkakiya, an sa ido sosai akan yadda za a samar da kuɗi na matsala da ake samu ta asara sakamakon canjin yanayi da kuma samar da kuɗi na gudanarwa akan gudanar da harkar shita canjin yanayi da kasashe suka yi alkawura tun daga wanda ake kira COP26 da aka je kuma birnin Sharm el-Sheikh na kasar Misra. Shi ma aka jaddada amma dai ba a samu ci gaba akan alkawarin da aka yi a wancan ba. To amma bana abin ya dauki hankali sosai domin kamar yau da manyan kasashe aka gabatar ita kanta neman saukin bakin na jinta alƙawari na dala miliyan 100, Germany ma ta yi dala miliyan 100, ta Ingila ta yi kusan dala miliyan 100, amma Japan ta ma ta yi amma dai dan kadan kuɗin da ta bayar. Bai zo da mamaki ba tun daga kasashe sun fara alƙawarin cewar ga abin da za su bayar, wanda a wancan ba su iya ma faɗan me za su ba daɗin ba kuɗin ba a bayar ba. So an yi jan hankali na cewar shi wannan abu daman ya riga ma ya fara faruwa, kasashe suna cikin asara. Misalin an duba kamar su Pakistan da sauran kasashe da suka tsinci kansu cikin wayannan matsaloli. Kamar kuma yadda muka yi magana da ke akan cewar Nigeria za ta haɗa ƙarfi da ƙarfe ne da kamar alƙawarin da aka yi da aka ce shi Nairobi Declaration, za a haɗa ƙarfi da ƙarfe, ai magana da murya ɗaya, amma dai Nigeria tana nan da ƙarfinta, kuma an fara haɗuwa, akwai mu ƙungiyoyi na sa kai da suka tattaru. Za mu yi magana da murya ɗaya da cewar a ɗauki gaɓaren yin wayannan alƙawura da kuma cika su. Ya fara da armashi, wanda kamar yanzu shugaban ƙasar Najeriya ya zo da sauran ministoci da kuma 'yan tawaga masu yawa da kwamishinoni na wasu jihohin sun samu halatta. Amma dai kamar kullum ana sa rai ne a gani shin wannan alƙawarin da aka yi zai samu karɓuwa, kuma abu mai mahimmanci shine gobe Najeriya za ta gabatar da kundin wani tsari nata na abin da ake hasashe na hana gurɓatar yanayi na shugaban ƙasa yana nan, kuma alƙawuran da aka gani da kuma abubuwan da za su amfane mu ce gwamnati ta samar da kuɗi, an yi aiki da waɗanda ya kamata domin a gudu tare a tsira tare. So abin dai sai gobe ne za mu ga me ake ciki, amma dai gaskiya ya fara da kyakkyawan abu domin alƙawuran da ake so a je an yi, kasashe manya sun ce ga abin da za su bayar, sai dai mu sa ido kuma na wajen sakin kuɗin.
Shi kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, shugaban kamfanin AM Macika kuma mataimakin shugaban kungiyar masu kula da harkokin haƙan rijiyoyin burtsatse na Najeriya Bodan a takaice, wanda ya kawo ziyara nan Amurka, ya yi bayani ne a game da abubuwan da ke haifar da matsalar gurɓataccen ruwan sha da kuma abin da ya kawo shi Amurka.
Akwai kungiya ta masu gina rijiyoyin burtsatse da harkar ruwa gaba ɗaya ta Amerika, ita ce ta gayyaci kusan duk duniya mu yi taro na Underground Water, National Ground Water Week, wanda aka yi a Las Vegas. Wannan shi ne dalilin tahowarmu. Ita borehole ba haka ake yin ta ba, akwai specification na gina boreholes. Na farko akwai sample da zai nuna maka kananan a cikin contaminated zone. Ya danganta daga yanayi, muna da yanayi guda biyu a duniya, muna da basement complex, muna da sedimentary formation, ma'ana wato area da take da duwatsu. Sedimentary formation ma'ana area da take kaman desert, inda suke su suna da yashi ne da kile da sauransu. So a cikin biyun nan kowane akwai bambancin duk duniya formation din nan biyu shi muke da shi. To idan aka zo wajen maganar contamination da za a samu na borehole, na sedimentary daban, na basement daban. A basement formation misali daga 0 zuwa 10-15 meters za a iya ceiling inda za a iya samun contaminated water. A sedimentary formation daga 0 zuwa 30-50 har 70 ya danganta daga wurin inda za a samun contaminated water, sai a yi ceiling din shi, shi ne grouting. Sannan hanyoyin da ake samun gurɓataccen ruwa wanda shan shi yana da haɗari, hanyoyi ne guda biyar. Na farko akwai soakaways na ka da na makwabtanka a gidanka. Na biyu akwai abattoirs. Na uku akwai makabartu. Na hudu akwai drainage wannan. Sannan na biyar akwai dagwalon masana'antu. Dagwalon masana'antu duk wanda ke da gida kusa da su, ɗaya daga cikin waɗannan biyar ɗin nan lallai ne akwai possibility ya samu ruwansa ya gurɓata, yana shan ruwan da zai iya cutar da shi.
A nasa ɓangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Munzu na Jami'ar Tilabiri a Jamhuriyar Nijar, wanda ke tare da ƙungiyar ƙasar Burtaniya Nanta 38, ya jaddada mahimmancin itatuwa ga ɗan adam.
Yadda rayuwa take rayuwa inayi a kashi 100, kashi 95 zuwa kashi 99 duka ta danganta da rayuwar da muke da itatuwa. kenan duk wanda bai mutunta icce ba kuma ya kare icce ya kawo iccen da ya sato gaskiya ya ma kanshi asara kuma kamar yadda ake hudi duk wanda ya shifka icce bai rawo shi a banza ba lalle icce yana cikin abun da Allah ya shimuda a doron ƙasa da don saboda ya zamanto cewa rayuwar dan adam ta zamanto sanhiya ce rayuwa ce mai cikin ni'ima duk inda babu icce to babu ruwa duk inda babu icce babu ni'ima duk inda babu icce kuma lalle da akwai holi da akwai karancin iska da za a shaɗa da kuma karancin walwala saboda gurin ya zamanto kamar ƙeƙasashen guri ne.
Mai sauraro anan ne kuma za mu sallama a yau amma sai a yi mana afuwa domin kasa cika alƙawarin da muka yi na gabatar da bayanan rahoton da ƙungiyar Oxfam ta fitar sakamakon rashin samun bayanan da muka yi bukata. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu cika wannan alƙawarin. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Manzo, Alhaji Abubakar Musa Macika da Umar Sale Anka da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jiya Alhamis kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin karin wasu Isra'ilawa 10 da ta yi garkuwa da su da kuma ga rokin mutum 3 cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na 7. A nasu ɓangaren kuma nasaran Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna 15 na wa'adin kwanaki 6 ne yarjejeniyar biyu da ke shirin ƙarewa. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin watannin da suka wuce. Tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha, Kiev da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama, amma yawansu ya ragu a bana, inda rabon da ayi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Ukraine Dmytro Lubinet ya faɗa a ranar Alhamis cewa musayar ba ta faru ba ne saboda Rasha ba ta son su yi. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar 3 ga watan Oktoba bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da magatakardar alƙalin kotun a shafukan sada zumunta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita Aung San Suu Kyi tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar ƙaramin ɗanta. Ɗan Suu Kyi Kim Aris ya shaida wa BBC ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. Jiya Alhamis kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin karin wasu Isra'ilawa 10 da ta yi garkuwa da su da kuma ga rokin mutum 3 cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na 7. A nasu ɓangaren kuma nasaran Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna 15 na wa'adin kwanaki 6 ne yarjejeniyar biyu da ke shirin ƙarewa. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin watannin da suka wuce. Tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha, Kiev da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama, amma yawansu ya ragu a bana, inda rabon da ayi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Ukraine Dmytro Lubinet ya faɗa a ranar Alhamis cewa musayar ba ta faru ba ne saboda Rasha ba ta son su yi.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.